Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfanin sarauniya da kuma niyya. A can kuma a san kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Hawwa Sharif.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 1 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Zami magana ne akan batun ilimi, yadda nisa ke hana wasu yara, musamman yara mata zuwa makaranta, da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun yara da ba sa zuwa makaranta, da ma ɗaliban da ƙarin kuɗin makaranta ya sa alatilas suka jingine karatunsu.
Haka yake masu saurare, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu ne yau za ku ji tattaunawa tare da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano dangane da ɗaliban da suka jingine karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Muna kuma tafa da wata tattaunawa da Malam Tijjani Muƙaddas dangane da batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi, wanda yanzu haka yake halartar wani taro a nan Amurka.
Sai a ja da zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro, sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam, da yadda ilimi kan kawo ci gaba a rayuwa ta kowace fuska aka ɗauka. Shi ya sa za ka ji wasu sukan ce za a iya zuwa har birnin sun a ƙasa domin neman ilimi. To sai dai kash, wasu ɗaliban da dama a Najeriya sun jingina batun zuwa makaranta saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi. Ƙarin da ya sha ƙarfinsu ko na iyayensu. Da ma wasu ɗaliban da nisa kan hana su zuwa makaranta a wasu sassan, musamman ma 'ya'ya mata. Duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin samun mafita, kamar yadda za ku ji a cikin shirin. Da farko ga Dr. Sanusi Umar, malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano, game da ɗaliban da suka jingina karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu da aka yi a ƙasar.
To shi wannan illar yana da daman iliminmu, kamar mu arewacin Najeriya misali, na yara ai daman ba wani can a gani ba ne ake yin sa. Kaɗan ma da bai kai haka ba, wasu da kirfi ke yin sa haka. Saboda tsarinmu a irin abubuwa namu wajen tallafin karatu ba ma ba da gudunmuwa yadda ya kamata. Mun fa bayarwa wasu harkokin abubuwa na rayuwa. Misali, kin ga da aka ce kowa sai ya biya 100,000 kaza da kaza. To a 30,000 zuwa 20,000 ma ba a samu ba. To yanzu in ɗalibi yana shekarar ƙarshe zai gama, in ya kasa biya kin ga dole ya bar makarantar. Dan abin da ya kashe a baya asararsa. Haka kuma mai biyo shi na can baya, haka wancan shi ma mai biyo shi. Saboda haka mafi yawan waɗanda ba za su je ba, misali su ƙarasa karatun nan za su zama drop out kenan, misali ba dan ba su da ƙoƙari ba, a dan kuɗi ne ba za su iya biya ba. Saboda haka za su ƙarawa waɗanda suka gama karatu a baya ba su da aikin yi, ba sana'a. To kuma ma in za a yi sana'a dole sai an samu gwamnati ta taimaka wa mutum akan a sana'ar da yake. Ba za a baka kuɗi ba ka fara sana'a a tare da daman ka san abin da za ka yi ba.
da
ka ji kenan ba za a baka kai sana'a ba, kuma ka bar makaranta, kuma ka zo ka shiga ajin waɗanda daman sun gama makaranta ba aiki. Kuma abu ne da gwamnati can baya tun tahowar mu sun watsar da cewar tallafi da ake ba, wato abin da ake cewa scholarship.
Na'am.
An yi shekaru da yawa wasu ba su baro gwamnatocin, iyaye ba za su iya ba, masu arzikin mu waɗanda ya kamata su taimaka ba sa yi, sai illa kaɗan. Sai dai ka ji a rediyo wani ya ce yana za a taimaka masa a yi wanda ya san za a yi. Amma a da akwai bayan Allah wanda suke kai kuɗi su scholarship board haka.
Na'am.
Domin a biya ɗalibai irin waɗanda ba, to irin su sun ƙaranci yanzu, to in za a samu wannan to zai taimaka. Amma za ki ga misali an samu cewar wani zai aurar da 'yarsa wadda take makaranta. Zai iya ba da 100,500 ma domin ko 50,000 domin ta samu ta yi aure. Amma wajen karatun aka ce ba da 500,000 ko 10,000 ba zai iya ba.
To yanzu dakta, menene makoma irin waɗannan ɗalibai da a yanzu da ake maganan nan ba su da kuɗin da za su biya iyayensu, ba su da hali, kuma suna son karatun nan. Hasali ma sun ɗauko karatun ila sun kawo wani zango, amma yanzu rashin wannan kuɗin ya sa dole sun dakata. Mecece mafita, ina mafita ga rayuwarsu?
Ba zai yi ba, saboda barin su shi ma illa ne ga wani abu. To misali in gwamnati ba taimaka ba harkar ilimi, ne za ta yi wa mutane?
Dalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bari kuma mu je ga Mallam Tijjani Muqaddas, wanda ya kafa makarantar Shakatafa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda yake tallafa yaran da ba sa zuwa makaranta, yana maida su makaranta. Da yanzu haka yake halartar wani horo a nan Amurka kan batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi.
A Najeriya zaki ga cewa akwai yaran fada wai nisa na makaranta shi ke hana su zuwa makaranta, domin daga garin da suke zuwa makaranta, ni na san gun nan, daga garin da suke su tafi junior, su kana min senior secondary school, daga wani gari a Kirika Samma, ana cewa garin Tuwankalta, to babu senior secondary school a wannan garin, sai sun yi tafiya mai nisa wanda akalla ya kai mile guda 2. Ta yaya yara 'yan mata za su iya wannan tafiya? Kuma akwai 'yan mata yara ƙanana da yawa da ba sa zuwa makaranta a garin nan. Mai gwamnati ya kamata ta yi sai ta zo ta gina makaranta ta sakandire a wannan garin, da haka duk yaran da ike wannan garin ya kai matakin senior secondary school to zai shiga wannan makarantar, ba sai ya yi tafiya mai nisa daga Kirika Samma kuma ya shiga hacce ya je Hadeja. Wasu Hadeja suke tafiya a ƙasa su je su yi karatu su dawo. To wannan nisan makaranta yana hana yara zuwa makaranta a Najeriya. To kuma gwamnati me take a wannan? Ya kamata duk gari da yake Najeriya a ce akwai makarantun nan, akwai junior, akwai primary, a ce akwai junior secondary school, sannan akwai senior secondary school. To idan aka yi haka, shine mun tabbatar gwamnatin Najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole, sannan sai makarantun gaba da secondary school. Ai, shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin, domin abu ne da yake kawo ci gaba na arziki, ci gaba na ƙasa, da komi da komi. To kuma ya za a ce makarantun mu na gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba?
To anan menene mecece shawara ka musamman ga su mahukunta, inda har da gaske suke cewa lalle ana son a ɗan Najeriya ko kuma in ce yaron Najeriya, ɗan Najeriya ya sami ilimi?
Gaskiya ne, na farko kamar yadda aka faɗa ɗin ilimin nan akwai makarantar gwamnati, public school. Ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne, a baka ilimin kyauta
kamar yadda ake
faɗa. Kamar nan America in aka ce abu is public, ana nufin kyauta ne.
Duk
ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne. To ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na America. Sannan idan suka yi maganar ai
da kace ai koyi da tsari na America, kenan kaman yanda aka san cewa ita Najeriya misali demokradiyyar da take bi, an ce demokradiyya ce irin ta America ko?
Gaskiya ne.
Gashi kuma kenan akwai wasu manufofin kuma na American kiyawa kuma nan sai ba aka yi koyi da su.
Gaskiya ba a koyi da wannan shawarwarin na America. Misali na tambaya a nan, yaya su makarantun gwamnatin suke samun kuɗi na gudanarwa?
Na'am.
Sai suka ce muna ai akwai taxpayers. So taxpayers din nan mutane da suke biyan haraji wanda ya gama kowa da kowa. Akwai wani bangare na haraji a nan America da kawai yana zuwa bangaren ilimi ne. In an tara wannan kuɗin kawai bangaren ilimi ake farfadowa da shi, abinda ba Najeriya ba haka ake yi ba.
Wato kaman kenan da Najeriya a ce irin dimbin kuɗin da zaka ji an ce hukumar shiga da fita constant
ta tara
da hukumar nan da ake ce ma FRS ta tattara haraji.
Yes.
Kila da za a tura su a bangaren ilimi.
Yawwa, to da za a ware wani bangare na wannan a ce wannan kawai kuɗin zai na zuwa universal basic education ne, wajen gina makarantu, wajen sayan kujeru na makarantu, wajen biya wa malamai kuɗaɗe na yin training, wajen ƙara wa malamai albashi da sauransu. To inda hukumominmu za su yi irin wannan tsarin, gaskiya da ilimin zai ci gaba.
Wanda zai iya cewa kila ga hukumar Tedford, me za ka ce ita kuma
ne? Tedford gaskiya kamar yadda shiri ne mai kyau, to amma kuma yadda siyasa take ciki, wannan shi ne. Ni na dade ina faɗa, Ted Fund ya kamata a ce waɗannan kuɗaɗen ana kashe su ne zalla wajen tafi gudanar da jami'o'inmu na Najeriya. Ba wai kawai a ɗau malamai a kai su ƙasar waje su yi karatu ba. Ai, mu ma muna da abin da za mu yi, muna da jami'o'in da za su iya yi wa 'yan Najeriya training su sami ilimi, duk ilimin da ya kamata. Don haka ni ina ganin wannan kuɗaɗen da ake kashewa a Tedford ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'inmu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu, wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wasu ƙasashe kuɗaɗe fa.
Kila kuma wani zai ce ma irin waɗancan ɗaliban da suka gaza biya,
kila
da hukuma sai ta biya musu.
Sai ta biya musu.
Su cigaba da karatunsu.
Su cigaba da karatunsu.
Su ya dakata.
Iya zai kuma ai ta tura mutane ƙasashen waje ana kashe. Mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali America? Aƙalla ka yi karatu na shekara ɗaya a nan America sai ka kashe kuɗi da ya kai dala $100,000. Wanda ya kai miliyan 100, wannan kuɗi ne mai yawa. Wannan kuɗaɗe ne da za a amfani da su wajen inganta iliminmu na matakin farko har na gaba da secondary ɗin nan. Gaskiya ne.
Haka. To a ƙarshe ban sani ba, duk da ga wannan jan hankali da kai ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan, bari mu dawo mu ƙarƙare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta. Kuma a danganci abin da ya kai na ƙalubale, wanda ka faɗi irin ƙalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan, wane jan hankali za ka ƙara yi ga masu kuɗinmu masu arziki a cikin al'umma, tunda an taɓo na gwamnatin da za ta yi amfani da arzikin ƙasa ta inganta ilimin masu kuɗinmu na cikin al'umma? Wane jan hankali za ka yi gare su na ganin cewa lalle-lalle an fito an taimaka ma irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta, waɗanda suna nan duk inda ka duba za ka gansu, ba sai ka shiga lungu ba, akan tituna ma za ka gansu suna gararan ba, da masu talla da waɗanda ma ba talla suke ba, yawo suke ba karatun. Kuma gashi ka faɗa daga cikin manya-manyan dalilai da ke hana iyayen ganin cewa sun kai su makarantar ko kuma sun ci gaba da ɗorewa daga akan wannan karatu nasu. Ko da shike na so mu taɓo batun ciyarwa da gwamnatin tarayya ta riƙa yi na makarantu, musamman makarantun primary. Kana ganin wannan shiri na ciyarwa da ɗalibai da gwamnatin Najeriya ta riƙa yi na ɗalibai, kana ga ya haifar da ɗa mai ido abu ne da za a iya ci gaba da shi, koko ya zama irin abin da Hausa kan ce an rufa ba a tada kai ba?
Gaskiya ne, hukumomi a Najeriya sun dade suna fadan cewa wannan shiri na ciyarwa, wato school feeding program, shiri ne da ya kawo ci gaba ilimi da sauransu. Amma ni a gani na, gaskiya shirin nan ba wani ci gaba da ya kawo a cikin ilimin Najeriya, domin tun da aka fara shirin su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba, kuma an ce an yi wannan shiri ne domin a rage yaran da ba sa zuwa makaranta. Da haka idan kika duba daga 2021 zuwa yanzu, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa ma yayi, kelan kin ga shirin nan da aka yi na ciyarwa a makarantu bai kawo mana wani ci gaba. Ya kamata a canja ai wani shirin, amma ba wannan ba.
To kenan, kamar yadda ka faɗa, indai har shirin kenan bai kawo ci gaba, kaga kenan an bata miliyoyi sun tafi.
An bata miliyoyi, biliyoyi na naira, kuma abin siyasa ta shiga da corruption, wanda cin hanci da rashawa ya shiga cikin shirin, kuma kowa ya san wannan shirin.
To yanzu tun daga shiila, kamar yadda ka faɗa, ila da dama wasu ma sun riga sun hango hakan, sun haska ma mahukunta irin waɗannan kuɗin da aka riƙa kashewa da sunan ce da ɗalibai. Ina kake ganin ya kamata a ce yanzu an saka irin waɗannan kuɗaɗen?
Gaskiya ne, kamar ni a yadda sani na ya kai, abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawo ci gaba shi ne, kamar yadda na faɗa, infrastructure. Misali, kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta, to a gina makarantar mana. To idan aka gina makaranta, kuma sai a fara tunanin me ya za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu, kamar kujeru, kamar littattafai, sannan a zo maganar malamai, sannan ne kuma ka za a samu ci gaba a cikin ilimin. Amma idan ka zo ka fara abu daga sama, ai kamar akwai makarantar ma da babu ɗaliba, kuma watakila a cikin rekod ma ana ciyarwa a wannan makarantar.
A matsayinka na masani a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi, wani sa'o kake da shi ga matasanmu waɗanda suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan ƙarin kuɗin makaranta da aka yi? Wani sako gare ka zuwa gare su?
Gaskiya ne, wannan kan wani matsala ce babba a Najeriya, wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba. To ba a girman kai gaskiya a rayuwa. Idan kika karatun ba zai yiwu ba ka yi ƙoƙari ka koyi wata sana'a koda ta hannu ce. Ni na koyi sana'ar hannu, na je ni China shekara ta 2012, na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'a take, kuma na sake da Abuja na ci gaba da sana'ata. Ina karatuna na digiri na farko zuwa da hannuna na sponsoring kaina na yi master's degree. Kuɗin da na fara biya na PhD a University of Abuja da sana'ar da nake yi da ita, wallahi na biya kuɗin wannan makaranta. To don haka ina gani samari da suka rasa karatunsu saboda wannan matsala su koma yin sana'a. Mutum ya koma yin sana'ar hannu, idan baka iya aikin hannu baka nemi ɗan ƙaramin jari ka ɗan fara kofiyo wota, yau kake saidawa a kan titi, akwai ranar da zaka samu ribarsa. Kamar yadda na ga a American nan, ‘yan America ba sana'ar da ba sa yi, ko ba sa jin kunyar sana'arsu, ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza. Wallahi ko wankin takalmi kake yi sana'a ce, ya fi a ce ka yi sata. Da haka ban ga amfanin ka zo don ka daina zuwa makaranta ba, kuma ka zo ka yi ta zama a gida, ka zama responsibility ma iyayenka, ko kuma wasu ma suna ma ganin kai ɓarawo ne. Ka fita ka nemi abin da za ka yi a hannu, ka fita kar ka yi girman. Ni na yi rayuwa gabaki ɗaya, rayuwa ta babu girman kai a cikinta, shi sa na samu wannan matakin na yanzu.
Masha Allah,
gaskiya ne.
To madalla Malam Tijjani Muƙaddas. taro yanzu kuma sai ku biyo mu inda za mu je gabin ta Ibrahim da bako da ta gayyato mana zuwa madafa domin jin yadda ake dafa dukar biki.
Wayo Allah duwo duwo.
Kuma kamar da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take gabatarwa da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamuyi.
Da fadukan shinkafa?
Da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki kaga ana tarbubin nan. Kai ka zaka ci ba irin shi kake a gida ba.
Eh kana ma da wannan gaskiya ne haji.
Wannan to shi za.
To menene sarrafa? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani. Kana bukatan tattasai. Jar tattasai war gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan mangyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin dandano war gida na bukatan gishiri a farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta wato attarugu tattasai da albasa ta wanke su ta nike su
to ba ake sako
kadan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasan ta za ta iya daukan kaman kwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan debi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda 6 7 zuwa 8 sai ta dauki kwallon albasan ta guda 1 ta wanke su ta hada ta nike shi a blender dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwanin ta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalin ta ba idan nama gare ka za ta iya yin party jollof idan kifi gare ka za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan man ta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori arnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan soruwa ya fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwanin ta sai ta zuba
kai tsaye ba tare da ta sa mishi ruwa ba
sai ta juye shi ta hautsina shi duk ya hadi idan ya hadi ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi nikakken tattasan ta da albasa da attarugun ta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshin ta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa naman ta akwai ruwan nama sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin da faduka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta kara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta sai uwar gida ta hautsina ta dudda ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano akwai ja akwai mai kara fito da kalan ja to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nemi a kasuwa ta dan zazzaga yawa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafan ta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san katkar mu rage wa kanmu sitaci a jiki to ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafar ta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa. Uwar gida tana iya daukan cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta
ta bayan ta sa ruwan zafi
uwar gida za ta ga ruwan yayi fari san yana cire starch ke
wani sanatan ga sukan zuba gishiri ne a cikin ruwan
idan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shi kama za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasa-wasa
to an rage mishi starch da
starch sosai sosai uwar gida ta in lokacin ruwa lokacin ƙila ruwan abincinta ya
tafasa
sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas
eh
su kayas
ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da ransu
eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokaci sai ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman
ba ta
yawa a can an sa a nan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bashi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yauwa kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafar dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani yayi wasar-wasar yayi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan
bayan ta tuna tsakiyar girki
ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko kwano ba roba ba sai ta ɗora sai ta ɗauki garwashi mai wuta sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan mangyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafa dan kauri zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof da kin bude da kike na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan
to shi ne
shi ne da ya kone mu kuma shi ga kaurin nan kina ji
wato man nan da za a zuba magawayi ya taso ga shi an rufe shi ne bara na kauri kauri kanshi da ake
bukata
shi kenan shinkafar da ake cewa party jollof
ta samu kin ga kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne ko ya
mai dan hayaki
da dan kauri kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci yauwa to kin samu party jollof kenan
to
sai a nemi hadin shi
kaman
su lettuce dan ga nace miki
kaman salad kenan
yauwa kaman salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki
yawa da amfani ya sa cin abinci
yawa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri aka datsa dan kukumba aka yawa zai wadata
haka
zai wadata
kuma sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyen abubuwa shi wannan din ma kawai dan ganyen dan tumatiri ba kana ya bada
ki nemi ɗan ruwan kal ɗin kike dan barbada ki sa gishiri shi ma zai wadata
to masu sauraro baki ɗaya a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti ta ba da umarnin shirin baki ɗayan sa Julie Ladies Gresham da abokiyar aiki na da tafiya na gabatar da shirin Zarawa Aminu Kage da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin ni Hawwa Sharif ke sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji manku.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma sa yau da gobe shirin su DOA ba sa daina. yi dukkan su ba ta share ba.
Yau da gobe